mai sauraro barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A yau kamar a makon jiya za mu ci gaba da tattaunawa da Hajjia Amina Ahmad da Hajjia Rakiya Usman. To a makon jiya Hajjia Rakiya ta koro bayane kafin lokaci ya cin mana inda take cewa
kai daidai ku kuma da suke samu goyen bayan mijinsu wanda yake barin su su yi abin da ya kamata shi zai tashi ma ya jagorance su ya samu abin da suke nema shi bai kiban ma shi ya tsaya inda yake amma duk ita dai ta kai wani matsayin da za ta yi ga matan shi ta kai wuri kaza shi abin alfari ne a wurin shi amma irwayen nan mazan ba su da yawa kwata-kwata ba su da yawa a cikin zamanin da muke ciki yanzu shi yasa in ba haka ba idan aka duba lungu da sako za ga akwai mata wanda suke da sira suna da jajircewa suna da ilimi kuma suna da kwazon da za su tashi rike wasu makamai na ci gaba a al'ummarmu amma dai mazan ba su so su bada dama kuma duka wannan rashin daman da ake bada ni a gurin na duk a cikin cin zarafi ne ya kamata a cire son zuciya a daina fakewa da addini da al'ada ana cutan mata ana cin zarafin su ko a gidan aure ma ya kamata a ba mu mata haƙƙin su ya kamata mazaje su san da cewa matan nan ma su ma jini ne a cikin su ba ruwa ba zuciyar nan ba dutse ne a tsoka ne a ciki ya kamata a san da cewa ai an yadda suna da rauni amma su ma ya kamata a ba su damar su.
To a yau zamu tashi akan bayanan Hajjia Amina. Na fara da mata tambaya kamar haka. Hajjia Amina wani irin tasiri kike gani irin ci gaban da mata suka samu a bana zai yi a rayuwar mata a duniya baki daya?
A waje na bana so in ce wai a kwanan nan ne mata suka fara samun shugabanci a duniya baki daya sai dai idan muna so mu manta da tarihi domin a tarihi ya nuna mana cewa mata tun can fil azab sun dade suna shugabancin al'umma akwai wata wani wanda ta yi fice lokacin cinikin bayi lokacin da turawa mulkin mallaka suke ɗiban mutane daga Afirka suna tafiya da su turai akwai wannan mata da ake kira Alice ita ta yi tsayuwa tsayin daka ta jajirce wajen ganin cewa an kawo ƙarshen bayi a duniya sannan kuma idan muka dawo ƙasashen Afirka akwai mata da yawa da suka yi fice wajen shugabancin al'umma misali a tarihin ƙasar Hausa muna da sarauniya Daurama sarauniya Amina muna da mutane idan muka dawo baya-bayan matattaki daban-daban da suka tsaya tsayin daka sannan suka jagoranci al'umma to amma duk da haka saboda ƙalubalen da yake tare da mata a ƙalubale ne da ya baibaye ci gaban mata misali ta fannin ilimi fannin lafiya fannin zamantakewa fannin al'umma fannin kasuwanci da sauransu ƙalubale ne da kan yi nakasa mata wajen ci gaban su da ci gaban al'umma baki daya saboda haka ina so ce 2020 wani lokaci ne da mata suka ƙara ɗare kujerun da saboda ƙalubale da yawa da yasa wa'incan kujeru suka kubce musu kamar su Kamala Harris su tamu ta nan Najeriya wato Ngozi Okonjo-Iweala su Amina Zubair da shugaban ƙasar Tanzania da sauran dai matattaki da suke riƙe da muƙamai masu mahimmanci kowace al'umma ya ƙunshi mata da mazaje ne dukkan al'umma da tace za ta bar mata wajen ci gaban al'umma to wannan al'umma ba za ta samu ci gaban da take bukata ba amma al'umma da ta dauki mata da maza ta hada hankulan su gabaki daya suka fito da hanyoyi wajen ci gaban al'umma su to wannan al'umma za ta ci gaba mata ba abin yarwa bane suna da basira suna da gudunmawa da za su bar wajen ci gaban al'ummar su
to Hajjia Rakiya ina batun kishi tsakanin mata ba gaira ba dalili
mata suna da kishi amma yawancin kika duba ta fannin da suke da kishi sai ki gani bai wuce za a kara min kisha ko kuma fannin irin abin da ya shafi harkar soyayya ko wani abu yawanci ko a kasuwanci ayin kika gani mata suna supporting juna sosai kuma wannan tana da business sai ta samu customer kuma ta gan abin da ake so a siyan bata da shi a kasa za ta iya referring nata zuwa wani gurin aje ayi amma dai idan aka zo ta fannin kishin nan yana tasiri a rashin ba ma mata dama su ci gaba a neman abin da suke muke nema. Gaskiya tanan dai abin muhimmanci kaman fannin siyasa ko ba mu mata makamai su taka rawa su nuna bajintan su, ina ganin kishi bai tasiri a wannan gefen. Domin ni kaina na san mata da yawa idan suka samu dama za su kira yan uwansu mata, ce to ga dama kaza ya samu fa, gashi ki kaza mu gan ko za a dace, ko ni ban samu ba ke zaki iya samu, in ke ba ke samu ba wata za ta iya samu, ki sharing ma abokananki mata. To kin ganin dai da kishi kin ga ba za su yi wannan karan ba, suka samu dama za su rike ma kansu su kade su apply ko kuma su kade su nema, idan ba su samu ba to kowa ma ya rasa. Amma kika duba kuma abin ba haka bane. Ni dai kishi gaskiya bai taka wani rawan kirki a wannan fannin da ake magana cewa yana hana ci gaban mata a al'umma, gaskiya ban ganshi ba. Ki bari idan aka yi maganan zamantakewan aure ko kuma zamantakewa kawa da kawa, maybe suna kishin juna akan maybe wannan tana sa su tsara fiye da ni, wannan tana sa ka fiye da ni, ko kuma a'a mijin wani kaza yafi mijina kuɗi, ko kuma a'a wani tana tuka mota kaza wanda ni bana tuka. To irin wannan yakan dan kama mata kishi. Amma irin matan ma in kika duba matan ma ai sun kashe iri-iri. Akwai matan da suke suna da aiki, akwai matan da ba su da aiki, akwai matan da suna aikin da za su iya siya ma kansu duk abin da suke bukata, kuma kullun ana cuɗanya ana mu'amala da juna. To sai ki ga wanda bata kai matsayin wanda za ta iya siya ma kanta mota ko na ba za ta iya tana jan haushin wanda take da motar tace mama ba ita ce siya ba, killa saurayi ne ma ya bata. To ana samu irwaye na matsalolin ta bandin kishi. Amma in ya zo kuma ta taimakon juna ne, ta mu'amala da juna, ta kiran juna, jan hankalin juna domin ci gaba, kishi zai iya taka rawa kadan, maybe in ce kaman 5-10%, amma dai suna taimakon juna mai muhimmancin da zai sa yau idan suka kai kukansu za a taimake su. Ana ajiye maganan kishin na a gefe domin yanzu haka yanayin da kasar take kowa mafita yake nema, don haka ban ga inda kishi zai taka rawa ba. Mace ita ce take raino ai'a. To kuma idan kasar bai zauna lafiya ba, ita ma bata zauna lafiya ba, domin kullum mijinta na fita, ƴaƴanta suna fita, ita kanta tana fita, ga dan an fita ba san ko za a dawo a haɗu kuma ba. To duk inda za ta yi ta ganda cewa ta magance wannan matsalar za ta yi shi, duk inda mace ɗaya ta samu wannan daman za ta so ta ba ma wata dama ita ma ta shigo ciki domin a taro a maganta wannan abin.
Hajji Amina.
To tono lokaci haka din ne, amma kuma wannan idan muka koma baya za mu duba waɗannan ƙalubale daban-daban da mata suka fuskanta ne a rayuwarsu. Da farko akwai maganar ilimi, akwai maganar kiwon lafiya, akwai maganar addini, akwai maganar zamantakewa, da kuma orientation ɗin ita mace. Saboda irin yanayin orientation ɗin da ta samu da kuma rashin exposure yana ɗaya daga cikin abin da yasa take gani namiji ya fi mace. Amma duk macen da ta ilmantu, tana da ilimi, sannan kuma she is exposed to reality na rayuwa, ba za ka samu wannan mace da wannan tunanin ba. Sannan kuma su mata ina so in jawo hankalinsu a nan su sani cewa mata za mu iya wannan haɗin kai. Ba na so mu riƙa kallon kanmu a matsayin masu kishi. Idan za mu yi kishi, mu yi kishi na ci gabarmu, ba kishi wanda zai kawo mana na ƙasu ba. Saboda haka ni a wajena duk akan abin da mace ta sa a gaba, idan da za a ba ta cikakkiyar gudunmawa, to za a ga ci gaban wannan abu fiye da inda mutane suke tunani. Kamar yadda muka sani, most times mata su ne custodians din al'adunmu. So akwai al'adunmu masu kyau, akwai kuma al'adu wanda saboda waɗansu dalilai daban-daban al'adu ne na cutar da mutane, most especially su kansu matar. Misali kamar ga irin idan mace ta haihu, wankan jego, a yin kaciyar mata, a menene irin waɗannan abubuwa, waɗansu al'adu ne da ya kamata a ce mun fita daga cikin wannan fahimci meye zai amfanar da mu. A cikin al'adunmu akwai abubuwa da yawa masu amfani, abubuwan da za su amfane mu za mu ci gaba da su, waɗansu abubuwa kuma da ya zamana na cutarwa ne sai mu ajiye shi, sannan mu ɗauki menene zai amfanar da mu. Duk macen da aka ƙarfafa ta, aka ba ta damarta ta dama, to ina tabbatar miki wannan matan za ta ci gaba, ba a matsayinta na mace ita kaɗai ba, a'a za ta ci gaba tare da al'umma.
To mai sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon 'ya mace a yau, sai a tara da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai baki namu Hajiya Amina Ahmad da kuma Hajiya Rakiya Usman, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu da shirya kuma na gabatar nake cewa mu ne lafiya.